pagi. Mayang kau ya. Jama'a assalamu alaikum. A Najeriya har yanzu ana ci gaba da tada jijiyoyin wuya kan hukuncin kotun ɗaukaka ƙarar zaɓen gwamnan jihar Kano. Biyo bayan fitar da hukuncin kotun na rubutu wanda ya saba da na baki da alƙalan suka bayyana a zaman kotun. Ko bayan hukuncin wanda tun a ƙaramar kotun sauraren ƙararrakin zaɓe ta baiwa jam'iyyar APC nasara. Wasu shari'un biyu kuma da suka kasa a ƙaramar kotu amma suka yi nasara a kotun ɗaukaka ƙarar gwamna a jihar Filato da Zamfara sun saka ayar tambaya, inda tuni wasu masu fashin baki suka soma zargin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da yunkurin yin ƙarfa-ƙarfa. Ɗaya daga cikin masu irin wannan zargi shine tsohon sakataren gwamnatin tarayya a lokacin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wato Babashir David Lawal, wanda ya fito ƙarara ya zargi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da wasu manyan muƙarrabansa da yunkurin maida Najeriya a ƙarƙashin jam'iyya ɗaya.
Yanzu ko abin da aka yi a Kano ɗin nan, ni ba alkali ba ne, amma mai abin da ake yi a kwace nan, a kwace nan, a kwace nan, duk wannan magana 2027 ne fa, duk magana na APC gaba ɗaya suna son gwamnati in za su iya gaba ɗaya. Yake yanzu in dai ta zaɓe ne bisa ga abin da suka yi, ba wanda zai zaɓi APC arewa, amma sun kwace mulki daga PDP sun ba APC, me za su faɗa? To kace gaskiya ne, amma mun sani ai su kadai ke da wayo ne, mutanen da sai ƙarya suka ma suka sa gaba, ya za su musunta shi.
Ko baya ga wannan ma, Babashir Lawal ya yi zargin yadda aka maida yankin arewa saniyar ware a bangaren naɗin manyan mukaman gwamnati, wanda ya ce kuma hakan ya haifar da rarrabuwar kai a yankin.
Yanzu duka abin da ana kira matsayi mai kyau in the sense na Najeriya, inda akwai budget, babban budget, ai su rike kuma haka ba, duk inda finance suke, daga minister, daga central bank, daga federal inland revenue service, daga custom, inda revenue suke, ai su rike. Sun bar mu da wannan ko minister of state na neman mai na sun kwari 'yan mata kankana na 'yan mata daga arewa sun ba su minister. To kaga Allah wansu abu ya ɓace, kai dan adam ka kasa gyara sai ka dogara ga Allah. Ko wani sa'in kuma in ba abun ba ta ɓace ba, kai dan adam ba za ka san ashe kana kuskure ba ko kai kuskure ba. Yanzu arewa abun ta ɓace mana gaba ɗaya, su wanda suka zuga mu wayannan abubuwan su ma ba su samu abin da suke nema ba. Yanzu yadda na gani mun koma kaman gidan jihar, yanzu Yorubawa suna Yorubancinsu, Inyamurai suna Inyamurancinsu, mu arewa mu rabu kashi biyu, Krista na nan, Musulmai na nan. Can ma ina gani ma tsakanin ku ma Hausawa da Fulani ma in an dare ma za ku rabu ko ɗin ma, ba wai mu arewa mu zama uku, Fulani nan, Hausawa nan, Krista ta nan, tsakanin mu Krista ɗin ma maybe tsakanin mu kabilu, sai ga akwai Tiriya nan, akwai Idoma nan, akwai Kilba nan, akwai Micika nan, ai dama abin da ake gudun shi kenan. In mun zo mun raba kai, ta ina za mu iya samu haɗin kai da za mu iya yanka namu mu zo mu raba tsakanin mu? Ai babu. Yanzu waya arewa nan zai kira mitin ya ce manya-manyan arewa ku zo mu yi mitin mu haɗa kai? Ai babu. Ina gani akwai groups da suke fama su haɗa kai, ai amma kaje nan dukansu musulmai ne suna kiran kansu, nan kuma ka zo dukkan krista ne. Don me magana da za mu yi a wurin ba na arewa ba ne? Abinda mun faɗa ya faru, ya faru. Muna gani ba abu mai kyau ba ne ka ce ai na faɗa muku, amma mutane suna da taurin kai, ba sa ganin abin da ke damunsu, suna ganin wuta na zuwa, suna gudu, suna zuwa su shiga wutan, ai ruwansu ne. Yanzu wahala za ta same mu, yau ba abin da ake mana nan mana. Karfin arewan babu kuma, ai abinda Bola ke so ya achieve, abinda ƴan kudu suke so sun yi nasara, ba haɗin kai na arewan kuma. Kuma har yanzu ma dai wa ma zai kira mu zauna mu saurare shi ne?
To sai dai a martanin da ya mayar mai taimakawa shugaban ƙasa kan lamuran watsa labarai Abdulaziz Abdulaziz, ya ce tsohon sakataren gwamnatin na bayyana adawa ne kawai domin huce wata manufa da ke ransa.
Hausawa suka ce idan mafaɗin magana wawa ne, ai majiyinta ba wawa ba ne. Kuma na tabbata ko masu sauraro ma sun gaji da sauraron soki burutsu da kuma hayaniya irin ta tsohon sakataren gwamnati Bidi Lawal, domin mutum ne wanda kowa duk wanda yake biye da siyasar da ta kai mu ga zaben shekara ta 2023 ya san zai fahimci me yasa yake yin waɗannan maganganu da yake yi. Wato daci ne da ciwo da na bakin cikin abin da ya faru da shi, domin yana tare da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, amma saboda an yi muslim ticket, shugaban kasa ya dauki mataimaki wanda ya zo ya kasance musulmi, wanda ba dan ci usgunawa wani bane ba, amma Babacin ya dauki abun nan ya mai da shi wani fadan addini, yayi ta surutai, yayi ta fada, yayi ta maganganu marasa dadi, ba ma ga Bola Tinubu ba, har ma ga al'ummar musulmin Najeriya da sauran jama'an Najeriya gabaki daya. To duk da waɗannan surutan nashi wanda ya tsammanin cewa za su kai ga bawa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu matsala a zabe, sai Allah ya nuna masa cewa shine Allah, cewa wani dan adam, wani mutum wanda yake ganin cewa ya isa, bai isa ba idan Allah bai yarda ba, Allah ya bawa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu nasara. To don haka waɗannan maganganun da yake yi da wanda ya abaya da wanda ma zai a nan gaba, ya kamata mu sani cewa haushin wannan abin da ya same shi ne saboda ya zo ya yi bi babu, ya nuna kiyayya, ya nuna cewa zai iya yin wani abun da Allah bai yi ba, kuma Allah ya nuna masa cewa bai isa ba. Wannan yasa yake cikin bakin ciki, yake cikin rudani, don haka ba na jin cewa ko masu sauraro za su dauke shi ko za su dauki kalamansa da wani kima ko mutunci. Amma idan muka dawo kan maganar da shi yake yi ta cewa wai an shirya wa zabe ko an shirya yin wani abu akan zaben shekara ta 2027, wannan ya kamata mu sani cewa mu a matsayin mu na masu imani mun sani cewa Allah shi yake ba da mulki, ba kuma tsatsumi ba, ba dabaran mutum ba, domin idan da dabara ko kuma wani abun dan adam ne da irin su Babacin, da watakila yanzu shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu baya kan kujerar mulki, ba wayansa bane ya bashi wannan mulki na da yake kai, kuma na tabbata bai dogara da wayansa a matsayin abin da zai bashi mulki a wani zaben ba idan ya zo. Sannan na biyu kuma, wannan ya kamata mu sani cewa yanzu shugaban kasa da dukkanin makaraban gwamnati abin da yake gabansa shine sauke nauyin da al'ummar Najeriya suka dora musu na inganta rayuwarsu, na kawo kasa ci gaba, ba wai zancen zaben da ana da shekara uku da rabi nan gaban kafin a fara magana sa ba, ba shine a gaban shugaban kasa ba. Idan kuma duk wani abu aka san haka, to zan iya ce maka tsoro ne da fargaba da su mutane irin su Babacin suke da ita, cewa jam'iyyinsu na adawa sun gaza, jam'iyyinsu na adawa suna cikin rudani, jam'iyyinsu na adawa ba su da karfin da koda an sake buga kugin siyasa za su iya yin wani katabus, shi yasa tun yanzu suke waɗannan makalamai. Amma zancen maganar kotu, ai magana ce wadda take an sani a shekara ta 2019 kotu ta kwace zaɓe gaba ɗaya na jihar Zamfara da jam'iyyar APC ta ce PDP ce ta ci. Wannan bai hana jam'iyyar APC ta yi, bai sa jam'iyyar APC ta yi fushi ko ta faɗi munanan kalamai akan kotu ba. Sannan ko a wannan yanayin ma mun gani a wancan lokacin bayan wannan an zo an yi na jihar Bayelsa, wanda kotu ta kwace ta bawa jam'iyyar PDP, ba a ce komai ba. To amma saboda yanzu su ne kotu ba za ta iya taɓawa ba, saboda an yi hukunci na kotu, za su zo suna magana cewa wai wani ne ya sa aka yi ko kuma a ga zance ga magana. Wannan magana ba haka take ba, domin kuwa in suna da wata hujja sai su fito da ita su nuna mutane su ce gashi ga abin da muka gani, ko mun ga abin da yake na zahiri. Amma in ba haka ba, wannan magana ce ta banza, kuma ba ma ganin cewa ma abu ne da ya kamata mutane su mai da hankali ko kuma su ma saurara.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.